America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da baba makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga baba makeri da kanan labarai.
To Ibrahim, wani farmaki Isra'ila ta sama ya afka wasu unguwanni a kudancin kasar Lebanon, lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama. Wani mummuna hali da Rasha ta kai wadda ita ta da wuta kada ta yanke wato yanke hanyoyin samar da zafi ga dubban mutane a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa ya kashe mutum guda a kan kasar Ukraine. Kana a yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabannin Koriya ta Kudu da na Japan domin shirya mayar da martani ga matakin Koriya ta Arewa na tura dubban sojoji su taimaka wa Rasha a yakin ta da Ukraine.
To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya masu fada a ji da sauran yan kasa na dada bayyana ra'ayoyinsu kan wata sabuwar kungiyar masu tsoron ra'ayi da ake kira Lakurawa.
Yanzu abinda sun kafi sun na yaki sosai da su waɗancan mutane masu kinnata masu ɗaukar jama'a waɗancan yan bindiga suna yaki da su sosai sannan sukan ce ma jama'a idan sun gani su faɗa musu cewa ga inda sun kaga su yi.
Za kuma aji cewa a ci gaba da rigimar Niger da Faransa yanzu Niger ta gayyaci Rasha ta riƙa haƙar ma'adanan wato uranium ɗinta har wasu 'yan ƙasar ma na cewa.
Ai mafarin daman ma rikicin namu da Faransa rikici ne wangan nan mu al'umman Niger gaba ɗayan mu da Faransa wanda ta yi shekara da shekaru kenan in majalisar tsaron ƙasar Niger ta yi kira ga kamfanonin kan Rasha mu wannan sai dai mu jin jina.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin Dole na dake yankin birnin Kwanni na jamhuriyar Niger. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Wani farmaki ta sama ya afka wasu unguwannin kudancin kasar Lebanon lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama bayan da Isra'ila ta gargadi mutane su tashi daga gurin kamar yadda hotunan talbijin AFP suka nuna. Kamfanin dillancin labaran Lebanon ya ce wani jirgi mara matuki na Isra'ila ya harba makamai masu linzami guda biyu a Gobere wata anguwa da ke kudancin birnin Beirut kafin sojojin suka kaddamar da wani gagarumin hari da ya ruguza wani gini da ke kusa da ofishin karamar hukuma. Umarnin tashin da kakakin sojan Isra'ila Akari Adrai ya kafe a dandalin X ya gargadi mazauna wurin da su fice daga wannan wuri. Kana ya yi kashedi cewa akwai hare-hare da ake niyyar kaiwa a gurin. Sakon nashi ya hada da taswira da ta nuna gine-gine a wurin kusa da makarantar sakandare na Boston. Wani mummuna hali da Rasha ta kai wanda ya tada wuta kana yanke hanyoyin samar da dumi ga dubban mutane a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin Ukraine. Ya kashe mutum guda kana ya raunata wasu goma a cewar hukumomi a yau Juma'a. Harin na yammacin jiya Alhamis a kan birnin Bahar Aswad ya lalata gine-ginen fararen hula da coci-coci ya yanke hanyoyin samar da dumi kana ya lalata gine-ginen makarantu a cewar magajin garin birnin na Odessa Gennady Tarkonov wanda ya kwatanta lamarin da mummunan hari daga abokan gaba. Tarkonov ya faɗa da safiyar yau Juma'a cewa wata mata mai shekaru 35 da ke bacci a kusa da taga yayin da aka kai harin ta mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Koriya ta Kudu da na Japan don shirya hanyar mayar da martani ga matakin da Koriya ta Arewa ta dauka da tura sojoji dubban sojoji su taimaka wa Rasha a yakin da take da kasar Ukraine da kuma barazanan makaman nukuliya da Pyongyang ke yi a gefen wani taron raya tattalin kungiyar raya tattalin arziki na kasashen Asia Pacific a Lima babban birnin kasar Peru. Sojojin da Pyongyang ta tura zuwa Rasha wani babban al'amari ne, in ji mai bada shawara akan tsaron kasa a fadar White House Jake Sullivan yana faɗa wa 'yan jarida da suke cikin jirgin shugaban kasar Amurka Air Force One a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa kasa wato birnin Lima kenan a ranar Laraba. Ya ce za mu tankari lamarin daidai da girmansa. Sullivan ya ce taron kolin kasashen zai ba shugabannin daman shirya duk wani mataki na takala da Pyongyang za ta dauka, ciki har da gwajin makaman nukuliya da kaddamar da makamai masu linzami, yayin da Amurka take shirya sauya gwamnati inda Donald Trump zai amshi ragama a cikin watan Janairu.
To an jima kaɗan, Baba Mukeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda manyan ƙasa da sauran jama'a ke cigaba da cece-kuce kan bullar wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi wadda ake kira Lakurawa. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Lakurawa da aka samu bullarsu a jihar Sokoto da Kebbi na ci gaba da jefa rayukan jama'a cikin shakku, duk da yake da sigar addinin Musulunci suka fito wa jama'ar yankunan da suke shiga. Wani mutumin karamar hukumar mulki ta Gudu ta jihar Sokoto da baya so a ambaci sunansa ya faɗi yadda suke mu'amala da baƙin 'yan ta'addar.
Abin da aka gaba jama'a ganin mutum da makami cikin al'umma, to akwai tashin hankali. Duk da yake yanzu abin da sun kafi sun yi kora sun na yaƙi sosai da duk waɗancan mutane masu kinnaje masu ɗaukar jama'a. Waɗancan 'yan bindiga suna yaƙi da su sosai, sannan sukan ce ma jama'a su kula da waɗannan 'yan bindiga masu shigowa idan sun gani su faɗa musu cewa ga inda sun kaga sun yi. Amma babban ƙalubale nan shin menene manufa? Zama cikin al'umma da bindiga da miyagun makamai menene amfani ne?
Shi ma wani mutumin mazaunin karamar hukumar mulkin Tangaza da shi ma baya so a ambaci sunansa ya ce ko kwanan nan sai da suka kama wani karamin yaro daga yankin nasu.
Suna zargin ko yana tare da wannan kidnappers, zargin da suka yi kenan. Jiya ma sun kira nan gidansu suka ce sun kashe yaron, an zauna zaman makokin yaron, kuma sai yau labari ya tashi aka ce ba su kashe shi ba yana nan, sun ma yi kira biyu nan gidan shi yaron. So yanzu ma dai a takaice an daina an san gaisuwa, ana tunanin kilan ba su kashe shi ba.
Bayan bannar da baƙin 'yan ta'adda suka yi a jihar Kebbi a garin Mera wadda ta yi sanadin salwantar rayukan mutane 17, gwamnatin jihar ta ɗauki matakin gaugawa kamar yadda mai ba gwamnan Kebbi shawara akan harkar tsaro kanan ɗan Lada Hassan Riba mai ritaya ya bayyana.
To yanzu haka an yi mobilizing sojoji su gano inda suke domin a dankale wannan yaduwar wannan abu. Gwamnatin Nasiru Idris ta ƙauren Gwandu ta kawo yanzu ta hito da sojoji gaba daya a je a dakile wannan abun da yake faruwa saboda kar a bari ya bude yazo ya zama mana matsala kamar Boko Haram.
Gwamnatin jihar ta saki hada wani babban ayari da ya kunshi fitattun 'ya'yan jihar ta Kebbi, suka je ofishin mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Nuhu Ribaɗo, suka nemi agajin gwamnatin tarayya da yin fitattakar baƙin 'yan ta'addar. Mai ba gwamnan Kebbi shawara na musamman akan harkar sadarwa da tsare-tsare Abdullahi Idris Zuru ya ce kwalliya ta biya kudin sabulu akan bukatar da gwamnatin jihar Kebbi ta gabatar.
Kaga mu muna son a yi muna kokari, in ji gwamna, a hana su shigowa cikin jihar Kebbi waɗanda ke nan a fatattake su, a yi nisa da su, sannan a yi wani tsari da za a tauye su kada su zo su bazu a cikin jiha. Su kuntata ma al'umma da jake da duke su. Wanga taimako na gaggawa ne ake bukata. To alhamdulillahi kamar da muka samu bayani a wannan roko da gwamna yayi ya samu karbuwa. Saboda ayirin sojoji cikin motoci na sulke sun taso ma sun shigo jiha sun hari waɗannan wuraren da ake takaddama da waɗannan 'yan Lafrawa din.
Na zanta da wani mutumin garin Yerima Mera ko yaya ake ciki a yankin yanzu kuma ya ce lalle mutanen yankin sun gamsu da shigar jami'an soji a yankin nasu.
Sun shiga dajin nan. Ko muna da yakin tabbacin sun fatattaki mutanen nan kuma sun kashe su. Kuma suna kan kashe su yanzu haka suna can sun kai hari jazo da har cikin zo kutan sai sojojin sun shiga. Shanun da aka kama da namu da waɗanda ba namun ba na mayar duk suna nan suna fitowa.
A jihar Sokoto dai yanzu haka mazauna ƙananan hukumomin nan biyar da aka samu ɓullar ayyukan ƙungiyar Talakurawa na ci gaba da neman ɗaukin gaugawa daga mahukunta duk da yake muƙaddashin babban hamsan mayakan Najeriya lokacin da ya ziyarci jihar Sokoto ya ƙarfafa gwiwar jami'an soji da ke yankin akan su daƙile dukkan ayyukan ta'adda da ke barazana a yankin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram. Ga yanzu dai ga baba da ci gaban labaran duniya.
Gababin shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauko tsohuwar aminiyarsa ta jagoranci ma'aikatar leƙin asiri ta CIA wadda kuma wasu ke mata kallon 'yar waje da aka daka iya kawo cikas ta kula da hukumomin leƙin asirin ƙasar a lokacin da zai kama aiki a cikin watan Janairu. A wannan naɗin da ya ja hankali sosai, zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya ambato sunan tsohuwar 'yar majalisar wakilai Tulsi Gabbard a matsayin daraktar ma'aikatar leƙin asiri ta ƙasa.
Here is the choice that we have. A vote for Kamala Harris is a vote for you.
Wannan shine zabi da muke da shi. Zaben Kamala Harris zabe ne na dukce ne kuma zabe ne na yaki. Yaki mai yawa kamar yakin duniya ko kuma yakin wato nuclear. Amma zaben Trump zabe ne na mutumin da ke neman kawo ƙarshen yaki kuma baya so a fara su. Matar da ta taba zama 'yar jam'iyyar Democrat a baya ta zama babbar mai taimakawa gangamin yaƙin neman zaben Trump a tarukan bayyana manufofinsa.
It's why I'm proud to stand with President Trump and why we the people must vote to send him back.
Ni gare ni ina tsaye da shugaba Trump kuma haka yasa mutane mu je mu zabe shi domin ya sake komawa fadar White House don tabbatar da ajandar sake daga darajar Amurka. A ƙarshe, mahaukaciyar guguwar Sara ta zubar da ruwan sama a ƙasar Honduras da yammacin jiya Alhamis, kana tana barazanar zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan Amurka ta tsakiya da kudancin Mexico. Sara ta sauka ne a nisan kilomita 165 yamma da yankin arewa maso yammacin Cabo de Gracias a Dua a kan iyakar Honduras da Nicaragua a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta ƙasar Amurka a Miami. Wurin da yana kusa ne da wani ƙauyen Bruce Laguna mai yawan jama'a 13,000, akwai kuma wasu wurare masu yawan jama'a a yankin. Da ƙarfe 3 na asuba agogon yankin wanda ya yi daidai da ƙarfe 9 na safe agogon GMT, cibiyar ta ce guguwar ta kasance a kusa da birnin Belize da ke kudu maso gabashin Honduras mai nisan kilomita 180 wadda kuma take gudun kilomita 75 a cikin sa'a guda. Hukumomin Mexico sun yi gargaɗin cewa guguwar ka iya zuba ruwa mai tarin yawa a gabar ruwan Yucatan.
Sai da babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar hotonninmu a ci gaba da takun sakar da ake yi tsakanin jamhuriyar Nijar da tsohuwar wargijiyar mulkin mallakar ta Faransa. Yanzu Nijar ta gayyaci Rasha da ta shiga haɗar ma'adinan uranium na ƙasar a maimakon ƙasar ta Faransa. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
yayin da dangantaka ke ci gaba da tsami tsakanin Niger da Faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka. Gwamnatin mulkin sojin Niger ta shiga zawarcin kasar Rasha ta shigo a dama da ita wajen hakar ma'adinan uranium da ma sauran albarkatun karkashin kasa. A cikin wata hira ce da ministan ma'adinan kasar Usman Abarshi ne sanar da hakan inda ya bayyana cewa Tunis suka gana da kamfanonin Rasha da ke sha'awar zuwa Niger don fara ayyukan su na hakar ma'adinan yana mai cewa babu damar barin kamfanonin kasar Faransa su ci gaba da aiki a kasar tunda ta nuna rashin amincewar ta da gwamnatin mulkin soja. Tun wasu ƴan ƙasar Niger suka so mu bayyana amincewar su ga wannan matakin na Niger na zawarcin kamfanonin kasar Rasha. Suleiman Bube yana daga cikin masu wannan ra'ayin.
Shi da mamma mu yarjejeniya ya kasance wadda za ta gyara ƴan ƙasa ce. Ba yarjejeniya wadda za ta mai da ƙasar mu kamar saniya datsa ba. To ya kasance in kamfanonin nan suka zo za su haƙo ma'adanan nan su yi duk ka'ida wanda take ka'idodi na ƙasar mu. Amma ba su zo su jikin da mu na ka'idodi nasu ba wanda za su tilasta mana mu bi su ba. Mu ba shi bane muke bukata ba. Ai mafarin da mamma rikicin namu da Faransa rikici ne wanga nan mu al'umman Niger gaba ɗayan mu da Faransa wanda ta yi shekara da shekaru kenan in majalisar tsaron ƙasar Niger ta yi kira ga kamfanin nukan Rasha mu wannan sai dai mu jinjina kuma mu ce su ma an suka zo su bi ka'idodi wanda muke so mu ƴan ƙasar Niger ya kasance wannan haƙuwar da za a yi ta gyara mu ga naka ga nawa
yayin da wasu ƴan Niger ke ba mahukuntan ƙasar na neman kamfanonin Rasha domin aikin haƙar ma'adinai wasu kuma ƴan Niger kin sukar matakin suka yi suna masu cewa da Rasha da Faransa dukkan warja ce Abubakar Ali wani mazaunin garin Agadez yana mai cewa
alakar Niger da Rasha alaka ce wadda bata da kyau bata gyara mu fuskiye me yasa bata gyara mu Rasha tsarin sayan mulkin tare da bayyake da sauran kasashen duniya inda ake demokarasiya yarjejeniya da muke so mu kula da ita fuskan harkar kamfaninnuka sabon mulkin mallaka ne zamu shiga fuskiye yanzu ana tanan abin da Faransa kamar fitan mana bai daidai ba to abin da Rasha zata mana sai ya lumka na Faransa linkin blinkin a bangaren mu ƴan kasa ba mu so mu shi dadin haka ba
wannan matsayar da yana zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin kula da albarkatun kasa Sopamin ya bayyana adawar sa da matakin kamfanin Orano mallakar Faransa na dakatar da ayyukan sa a arewacin kasar to sai dai a cewar kungiyoyin fafutuka shekaru 50 da kamfanonin Faransa suka shafe suna aiki hakar uranium a Niger basu ga wani ci gaba da aka samu a kasar illa gurbata muhalli dan haka suna fatan duk wani kamfanonin kasashen ketare da za su shiga kasar Niger su sanya batun kare muhalli da kuma ababen more rayuwa a gaba Al-Mustafa Al-Hassan shugaban kungiyar kare muhalli a Niger
shekaran nan 50 da aka yi su ana tono uranium ana tono gawayi eh duka wannan don saboda a samu a ba turawa uranium ya kunna musu wuta a Faransa a Alman da sauransu kasashen turawa dai to shekara 50 sai aka wayi gari babu ruwan sha isassu sabtattu babu kuran don aka bar mu cikin wa'annan mugayen hali duka su ne aka buro mana baya muna roƙon Allah samu kamfanonukan da za su zo kasu yi mana hali kaman wa'ancan abinda muke tamahani muke son gani shine ayi hali wanda ya wuce tare da Orano da mutanen shi
Niger ce ta bakwai a duniya a arzikin uranium kuma tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a cikin watan Yulin bara suka raba gari da uwar gijiyar su Faransa Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
to a gaida Hamid kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe wato yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su
masu shiraren mu barkamu da yau barkamu da sa'ar sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari shiri ne da dan gari shiri ne da ke bai da tarihin garuruwa daban-daban wanda sashin hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatar muku wanda ni Haruna Ibrahim Ras na radio ni FM birnin Kwani jamhuriyar Niger zan gabatar da wannan shirin na da dan gari yau za mu leƙa da ku fa a garin Dole dake cikin gundumar garin birnin Kwani inda muka yi gaman katar da hakimin garin Dole inda ya bamu tarifin garin Dole trillion kamar da farko ya fara gabatar da sunan shi
sunana Mamman Isa hakimin Dole
na shahararren na son yaji cewa me yasa ake ce ma Dole
to Dole gari na wanda waɗanda sun ka azashi mutane na daga Kwani suke da uwa da ƙani uwan da ƙani an kai yarjejeniya an ka ci tu za su bugun ƙasa su ga inda albarka take sai an kai musu bugun ƙasa an kace ruwan ga wuri su to nan sun tsara shi abinci sire su ba wani amma wanda ya tsara shi mutuwa shi kai to shi sai yace mai aboki ayyana ta ta kai da bakar daya ka ta can kai abin ga in koda ka mutu ni ne da yare yanzu in gade ka ka ji muharan azagarin da yanzu kai noma ku Allah ya samu unwani kamar ga jahantu su sai kuma Allah bai kashe shi shekaran nan kuma samu unwani sai wadancan an kai gaje su dole sun ka dole shi sun ka tona nan da shi amma har an ka azu sunan doli sai yace dama na ce dole sai ku zaka doli ka ji muharan zakku sun ranga shi amma har azu doli
adadin shekaru na da girka dole misali
matsalin ajin garin doli ana kai adadin shekara 163 da girka doli
adadin hakimi ne yayi rukun garin doli
to hakimi 8
wani hakimi ya fara rukun doli yayi shekara nawa
na samu shi ya fara rukun garin doli dan shi shekara 10 shi na rukun doli rasuwai sannan aboki aiwa ta kama Usman dan shi Usman shi ko shekara 25 shi na rukun doli shi ma rasuwai sannan jika shigeru shi ma shekara 25 shi na rukun doli shi ma sai da mutu an ka azo ne sannan jikan Hassan shi ne rukun doli shi ne shekara 10 shi kan ba rasuwai ba wani sabani ya samu yace ya aji eh sai an ka sa wani wanda an ka sa mai dime shi na bazo shi ko shekara 3 nayi shi ma ta rigima ta kun ka samu tsakanin aso da abokin zama sai an ka sarki shi to sannan bude shi ne shekara 50 ba dai shi akakana dai shi ai ubana shi ne shekara 50 ba dai shi na rukun doli sannan yalla su sannan Alasa Umaru kama shi ko Alasa Umaru wanana shekara shi 42 shi na rukun doli sannan ni nan ma iza gashi na shekara 2 ina rukun doli ni na hakimi na 8 na garin doli
akwai wani haka martaba da wannan garin
akwai martaba da garin doli da lokacin da aka yawan yaƙe yaƙe da abin duk mana kan sun kuto garin doli ba su gane shi dan wannan madaji za ta koda an taho sai garin shi zangon bishi bace sai su yawo su gaji ba su gane shi ba sai su ce su zo su zo gari tsamiya dai so ha gani amma ba su garin ba tsamiya da murna su so ha gani amma ba su gari ba sai gari shi bace musu
tak tak ainihin garin doli daga ina kuka ya taso ya zo hai aka kira ka
daga kwani wanda aka kwani da shi wanda aka doli da wa da kanina eh shi na amma har ya taso ya kuto ya buru shi can ya komo nan ga ya aka doli
akwai wata shahara da wannan garin yayi tangaran haka yaki
to shahara da nan mun kai bici ma kamar ta yaki ya kanga yaki da wannan ba abin da yayi zamtaka noma shi dan da ka ga mai daga garuruwa duka ko ina sai an rasa ci maka an to doli wura an ci maka in ka ji zamtaka da doli sai dan lokacin nan ga shahara da mun kai nan garin doli da waya a taho da dan ci maka da kuɗi da yando da arafata eh da waya
nan da dan kabila nawa ke a nan cikin garin doli
nan kabila akwai buzayi akwai hulani hulani kamar ga kiwo ra mun ka tura su suna mun kiwo shi amma har sun ka zama nan ga kinan ka ga ba mu iwari su ko buzayi yunwa ta kuro sun hako mun nan sun ka zauna garin ga ka ji asulin a Hausa mu gidan shi Hausa na da kuma Hausa ga kwannawa dan kwannai shi na duk mutanen garin mu da duk tsage gare mu dan kakin mu duk tsage gare su gare mu na tsagen an ka bari saboda al'ada tsoho al'ada ta eh ka ji mu harin garin
to akwai wani take da wannan garin ke gare shi kamar
akwai take ko da shi ana cewa dole tungan noma garin da ba a zuwa da kudin hatsi a komo da suwa ka ji
menene ai ka wani mutanen wannan garin
noma da kiwo shi sun kai kari shi sun kai kari noma da kiwo garin doli shi yayi suna da shi eh dan na farko noma shi a gaba kiwo ya baya gare shi eh shi sun kai kari kasuwanci haka ne yan sayan da shi haka a zo ga kasuwa na a zo ga kasuwa ka ji abin da doli ta yi kari da shi
Akwai wani haka ma'aikaci dan garin Dole wanda za a cewa ai wani dan garin Dole na haka
bare akwai wanda muka awo da shi Ibrahim Ahmadu shi muka awo da shi dan da Dole duk gurata saboda duk cibiyar mu guda duk abin da ya wakana tsakanin dan Dole da dan Dole ba a rigimanan sai daga an shirya duk kokin mu gare shi muka aza shi
wani matsaloli garin Dole yake fuskanta
matsaloli abin da muka fuskanta matsaloli gudana matsalolin mu saboda kaga inda muna ta yi ba mu na hanya cikakka mai kyau kun bayan wannan ga mu wanda mun muna son aiki na rani wanda muka son kasa ta bunkasa fa mu samu shi ka ji baki mu da akwai wannan aiki mutanen garin wani bai zuwa ma zan bida sannan akwai ruwa sannan ta hukan namu sai an yi aikin lambu an yi shi ta albasa hatta kai an gibi an bar ruwa amma yanzu kaga ruwan ba su da kyau da sun zaka sai soki
kamar menene kuke da bukata wanda za a kawo muku dauki bisan shi wanda zai karkare muku matsalolin
da zaran da Allah ya sa an ka samu hanya ga mai kyau tana zakkuwa nan garin gaggahuta to insha Allah mu ma an ka bashi kari garin Dole komai da komai zai wadata hanya tsakakkawar da ko da yasho a to garin Dole babu wata matsala da in an ka saka gahuta yanzu mun ka samu ruwa tsakakkaki masu kyau haza salam in an ka tallawa mana noman zamani an ka kara mana kari kinan insha Allah komai za a wadata da shi
masu shauraron mu a daidai wannan gabar ne muka kawo karshen wannan shirin namu na da dan gari wanda ni Haruna Ibrahim Rasna Radio Niya birnin Kunne Jamhuriyar Niger na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu ma salam
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
to ga da Ibrahim Ras da tawagarsa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
sakon mu na farko ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Yusuf Makeri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce salam VOA Hausa Sunduma ya ji aiki na kwana biyu wanda tun aji Alhamis ya karkare da kungiyar Caesar ta jami'an kiwon lafiya ta kasar mu ta jamhuriyar Niger suka yi gaskiya abin damuwa da dubawa ne ganin muhimmancin da likitoci suke da shi a rayuwar mu da fatan gwamnatin mu ta Niger za ta zauna teburin sasantawa da jami'an kuma ta biya musu bukatu don kauce wa jefa lafiya da rayuwar talakan Niger cikin barazana sai Isma'il Aganas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace kungiyar Chislas a kasar mu ta Najeriya ta bankado ne rahoto da ke zargin wasu jami'an gwamnati da salwantar da kudade da kadarorin da aka sha kwatowa musamman kudaden da tsohon shugaban kasa marigayi Jiran Sani Abacha ya kai su ajiya kasashe ketare bankado wannan rahoto dai ruwa baya tsani banza kuma an ce dalalin wada shi ya san farashin jariri da haka kiran mu ga yan majalisun dokoki shine su yi kokarin binciko wai shin waɗannan kudaden me aka yi da su sai sako na gaba daga Hassan Dogon Faci ba tsari a jihar Katsina yace muna kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta yi ma Allah ta bude mu turakun shanu na garin ba tsari domin mutane da yawa sun koma mabarata sakamakon rufe wajen neman abincin su sai kuma wannan sako na haɗin gwiwa daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa a jihar Bauchi da Sanusi Madace da Magaram da haɗari mai kwamfuta mai yamma da kuma Bulama Cellomi Galaba suka ce bankaɗo ba da kalar sace magunguna da gwamnatin jihar Kano ke sayowa domin taimakawa jama'ar Kano da ma'aikatan asibitoci suke yi a gaskiya abin damuwa ne matuƙa ya kamata gwamnatin jihar ta Kano ta ƙara ƙaimi domin yin bincike mai kwari don hukunta masu aikata irin waɗannan munanan laifuka na sace magunguna asibitocin jihar Kano
to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
wani farmaki ta sama ya afka wasu unguwannin kudancin kasar Lebanon lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama bayan da Isra'ila ta yi gargaɗi ga mutane da su tashi a wurin kamar yadda hotunan talabijin AFP suka nuna kamfanin dillancin labaran Lebanon ya ce wani jirgi mar batuki na Isra'ila ya harba makamai masu linzami guda biyu a Goberi wata anguwa da ke kudancin birnin Beirut kafin sojojin saman suka kaddamar da wani gagarumin hari wanda ya ruguza gini da ke kusa da ofisoshin ƙaramin hukuma wani mummunan hari da Rasha ta kai wadda ya tada wuta kan yanke hanyoyin samar da dumi ga dubban mutane a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa dake kudancin Ukraine ya kashe mutum guda kan jikata wasu goma a cewar hukumomi a yau Juma'a. Harin na yammacin jiya Alhamis kan birnin Bahar Aswad ya lalata gine-ginen fararen hula da coci-coci ya yanke hanyoyin samun dumi kana ya lalata gine-ginen makarantu a cewar magajin garin birnin Odessa. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabannin Koriya ta Kudu da na Japan domin shirya hanyar mayar da martani ga Koriya ta Arewa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin lokacin da kuma za a bada damar kira mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu Wamai da kuma engineer mu na yanzu Mr. Patrick ni Ibrahim Kalabasi Garba ke muku fata alheri.